daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19:31 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai dake jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake kuma zai da kuma shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Juma'a 29 ga watan Maris din shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗan dare a nan Washington DC da farko ga kanan labaran duniya.
‘Yan jam’iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton Robert Mueller baki ɗayansa. Gwamnatin Venezuela ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugunyan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15. Wani babban jami'in diplomasiya a Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini.
Kanan labaran duniya kenan.
A kullum muna gode ma Allah abinda ya yi mana, ya yi ma mutanen Adamawa, ya ba mu dama mu kawo canji, mu kawo cigaba, mu kawo walwala.
Zababben gwamnan jihar Adamawa kenan na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umar Fintiri, wanda ya lashe zaben gwamnan da aka kammala a jiya. To koya 'yan jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar da suka sha kai suka ji da wannan sakamakon zabe?
Muna cikin bakin ciki da rashin jin daɗi, kamar yadda ka ga mu nan duk gashi mun yi ciroko muna zaune.
Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin, sannan za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta ba da izinin a kamo shugaban ƙungiyar 'yan aware mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra ta IPOB wato Nnamdi Kanu, bayan da ya so da ta soke belin da aka bashi a shekarar 2017. Sannan muna ɗauke da shirin lafiya uwar jiki, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yayin da jami'ai Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan katsalandan din Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300, 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Bukatar da 'yan Democrat din suka mika na zuwa ne bayan da ba ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton a shafi 4. Ku nuna mana rahoton, shugabar masu rinjaye ta majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce tana mai kira da babban jami'in shari'ar kasar. Ta kara da cewa ba ma bukatar ka yi mana tafinta, dole ne mu ga hakikanin bayanan da rahoton ya kunsa. Ba ma bukatar Attorney General ya yi mana tafinta kan wani abu da zai nuna mana kawai. A cikin takaitaccen bayanin da ya fitar, ba ya yi amfani da kalmomi 65 ne kawai daga cikin rahoton na Mueller, ko da yake ya kawo misalin kan wasu batutuwa da masu shigar da ƙara suka tattaro a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisar kuma aka fitar da ita a bainar jama'a. Ba ya ce Mueller ya gano cewa shugaban Amurka Donald Trump da kwamitin yakin neman zabensa ba su haɗa kai da Rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe, amma kuma bai ce komai ba dangane da ko Trump a lokacin da yake shugaban ƙasa ya yi katsalandan a harkar shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken. Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15, matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar, Guaido ya ce za mu ci gaba da fitowa kan titina don yin zanga-zangar nuna adawa da Maduro da ya ki sauka daga mulki. Guaido, wanda shine shugaban majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suke da rinjaye, ya samu amincewa daga Amurka da kuma sauran wasu ƙasashe 50 a matsayin shugaban rikon ƙwarya, amma Maduro ya rike madafin iko duk da ɗauke wutar lantarki da aka yi da zanga-zanga a kan tituna da Guaido yake jagoranta, da yaduwar talauci da kuma yadda shugabannin ƙasashen duniya suka yi Allah wadai da mulkinsa. Auditor General ɗin ƙasar ta Venezuela, Elvis Amoroso, ne ya fitar da sanarwar haramta wa Guaido shiga harkokin siyasa. Wani babban jami'in diplomasiya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musguna wadda take wa wasu mabiya addini. Jakadan Amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa, Sam Brownback, ya faɗa wa 'yan jarida cewa China tana faɗa ne tare da addini, amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ba ta amince ta ƙyala mutane su zaɓi abin da suke ganin turba ce mai kyau ga rayukansu. Muna magana ne a kan al'umma da jama'arta ta haura biliyan ɗaya, in ji Brownback. Ya kuma ƙara da cewa, wannan tafarki da hukumomin na China suka ɗauka na nufin musulmi ba za su iya ci gaba da sa wa 'ya'yansu suna irin su Muhammad. Sannan su ma mutanen Tibet da ke bin addinin Buddha ba za su iya zaɓa ko su girmama sunayen shugabanninsu ba, kamar yadda suka saba yi tsawon shekaru sama da 1000. Brownback ya ƙara da cewa ana ta lalata coci-coci, sannan ana tilastawa wasu suna dasa na'urorin ɗaukan hoto na sirri. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A karon farko, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar sun samar da dokoki da za su yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. Masana sun yi imani kusan kashi 2/3 na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke taimakawa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya. Ƙudurin wanda aka amince da shi a jiya Alhamis ya nemi duka ƙasashen su tabbatar cewa dokoki da ƙa'idoji na cikin gida sun tsaurara dokokinsu kan waɗanda ke karɓar kuɗaɗe ko waɗanda suke samar da kuɗi ga ƙungiyoyin ta'addanci ko masu aikata manyan laifuka. Ta kuma yi kira ga mambobinta da su ƙirƙiri wasu ɓangarorin hukumomin tsaro masu saka ido kan harkokin kuɗi. Aƙalla mutane 19 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani ofishi da ke wani dogon bene a cikin babban birnin ƙasar Bangladesh. Ya zuwa daren jiya Alhamis, ana ci gaba da ayyukan neman mutane da suka makale a cikin benen, waɗanda kawo yanzu ba a san adadinsu ba, yayin da bayanai ke nuni da cewa wutan na ci gaba da ci a cikin benen. Jami'ai sun ce sama da mutane 100 aka ceto daga cikin ginin, sannan mutum ɗaya ya mutu yayin da ya yi ƙoƙarin fitowa daga cikin ginin. Ma'aikatan kashe gobara sun yi ta farfasa tagogin da ke jikin ginin don fito da mutane da kuma samar da hanyoyi da hayaƙi mai ɗauke da guba zai fita.
Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da batun siyasa, inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar Adamawa ta ayyana ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umaru Fitiri a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar da aka kammala a jiya Alhamis, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Cikin tsararren matakan tsaro da misalin karfe 1 na dare ne jami'in ba da sakamakon zaben na jihar Adamawa, Farfesa Andrew Haruna, da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke gaishe ba da sakamakon zaben, inda ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Honorable Ahmadu Umaru Fintiri ya lashe zaben, inda ya samu kura 376,552, inda shi kuwa ɗan takarar jam'iyyar APC Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya samu kura 336,386.
PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Da ba da wannan sakamakon, sai kuma magoya bayan jam'iyyar PDP suka shiga gari suna murna kamar haka.
Kan karfe 2 dare, amma kuna je da suke wasa da motoci da kuma murna ko ta ina.
Ya koya sabon gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintireji da wannan nasarar da ya samu?
Alhamdulillah, a kullum muna gode ma Allah abin da ya yi mana ya yi ma mutanen Adama ya ba mu dama mu kawo canji mu kawo cin gaba mu kawo walwala ga al'umma kuma insha Allah shine abin da zamu yi
na ga baka jikinka bai la'asar ba kariya ba ga kuma batun wata kila kotu ta yanke hukunci
mun dogara ga hukuncin Ubangiji kuma duk abin da yayi a rayuwar mu mai kyau ce kuma insha Allah zai mana mai kyau zai ci gaba da yi kuma zamu ci gaba da aiki ga al'umma mutane wannan jiha ita ce rayuwa da muka sa a gaba kuma insha Allah ba za su ji kunya ba da zaben da suka yi za su ga bambanci da jiya da kuma yau
kawai yanzu dai gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammad Bindo Umar Jibrila bai ce ufan batukunna to sai dai kuma wasu kusurshin jami'ar ta APC a jihar sun kobe na faduwar jami'in nema da karatun ta natsuwu Dr. Mahmud Alilu Ahmad da ake wa lakabi da Modi wani kusa ne a jami'ar da ma ya tsaya takarar gwamna a zaben fidda guni na jami'ar ya koyi kukan kuciya ne ga wanda ya samu nasara da kuma wanda ya fadi a zaben
muna cikin bakin ciki da rashin jin daɗi kamar yadda ka gamu nan duk gashi mun yi ciroko muna zaune duk abubuwan da suka faru a idon mutane kuma mafi yawanci zai zama darasi kuma za mu hada karfi da karfe mu ga yadda za a yi mu sake fafatawa a zabubbuka na gaba
kamar wani sako ke shi ga wanda ya fadi da kuma wanda ya ci
to kowa sai rungumi gaddara tunda dama zabe mutum ɗaya ne zai nasara wanda ya nasara sai rungumi kowa da kowa ya a kyautatawa al'umma kamar yadda za a dauki alƙawari a nan gaban an zo rantsuwa haka kuma wanda shi kuma wanda bai sami nasara ba shi kuma sai rungumi kaddara ya duba gaba wataƙila in yana da niyya ya sake ko a gyara halaye da sauransu a dawo a zuwa nema
wannan nasara ta jami'ar PDP ne na ko zuwa ne yayin da a yau juma'a ake saran wani alƙalin kotun jihar Justice Abdulaziz Waziri zai koyi yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar inda take kalubalantar hukumar zabe INEC na cewa bata saka alama ko kuma hoton jami'ar ba wato logo a takardar kada ƙuri'a na zaben gwamnatin jihar da aka kammala yayin da ita ko hukumar zaben ma ke cewa jami'ar bata ma cika ka'idar tsare din takara ba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz daga batun siyasa sai batun shari'a. Inda wata kotun tarayya a Najeriya ta bada izinin a kamo shugaban kungiyar ɗin aware mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOB wato Nnamdi Kanu bayan da ta soke belin da aka bashi a shekarar 2017 ga wakilinmu Madina Dauda da ƙarin bayani kan dalilin da yasa kotun ta ɗauki wannan mataki
Kotun tarayya da ke ƙarƙashin mai shari'a Binta Inyako ta janye belin da ta ba wa shugaban kungiyar ɗin aware ta kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu sannan ta bada umarnin a kamo shi wannan ya biyo bayan kin bayyana a gaban kotu ne tun bayan da aka bayar da belin sa a watan Afrilu shekara 2017 lawyer da ya shigar da ƙara magaji labaran shine ya nemi haka lokacin da yake bayani kamar haka
the court upon our application revoked the bail and issued a bench warrant and order pursuant to section 352 subsection 4 of the Administration of Criminal Justice Act
magaji labaran yace mun nemi kotu ta soke belin da ta ba Nnamdi Kanu a baya sannan aka bada warantin a kamo shi kamar yadda kashi 352 karamin kashi na 4 na kundin manyan laifuka ta tanada sannan kuma kotu ta bada umarnin a ci gaba da sauraron shari'ar ko da yake Kanu baya nan shi kuwa lawyer Ifeanyi Ejiofo wanda shine yake kare Nnamdi Kanu ya nuna fushin sa da wannan mataki da kotu ta dauka inda ya tsokaci yana mai cewa
we are concerned about this section 352 of the ACJL 4 law also allows us ample time to explain to the court why he's not Yeah. We have documents to show to the court on why he's not here. We are not communicating with him. We know he's alive.
Ifeanyi Ejiofo yace mun damu ainun da wannan mataki na kotu domin kuwa kashi 352 da kotu ta yi amfani da shi a matsayin hujja na janye belin ya bamu dama na bayyana dalilan da yasa Kanu bai zo kotu ba. Muna da hujjoji ne rashin zuwan sa a rubuce amma kotu bata ba mu damar yin haka ba a lallai muna mu'amala da shi domin yana da rai kuma za mu daukaka ƙara akan wannan mataki to yaya matsayin wannan hukunci da kotu ta dauka akan janye belin da ta ba Nnamdi Kanu kuma ta bada umarnin a kamo shi kwararre mai bitar kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Kogo Ibrahim yayi nazari
dangane da magana wannan beli da aka ba Nnamdi Kanu wanda ake zangi da ta'addancin neman kawo katsalandan da yancin Najeriya wannan dama laifi ne wanda ake zargin yayi wanda yake yayi na kasu ga sashe na biyu na dokar tsarin mulkin Najeriya da tace Najeriya yantata kasa ce kuma wanda take bata wargazuwa kuma bata rabuwa kuma daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya kotu ta duba wannan hurumi na cewa komin laifin da mutun yayi yana nan wanke yake subul har sai kotu ta tabbatar da laifi to akan haka ne aka bada shi beli idan aka bada mutum beli kuma ya tsallake wannan beli ya gudu har ya je musamman ma irin kalaman da yake ta fadi na batancin Najeriya a waje to yana da wajibi ga kotu ta gaggauta janye wannan beli a kuma bada umurni ga hukumomin da abin ya shafa su gaggauta kamo shi su gurbanar da shi gaban kuri'a saboda haka wannan umurni ne aka ba wanda ya shafi hukumar yan sanda da hukumar rundunonin tsaro na duniya a gaggauta kama shi kuma hukumar Najeriya ta harkokin kasashen waje dole ta fitar da bayani na bukatar duk ofisoshin jakadancin su na kasashen duniya da su hada kai da kungiyar yan sanda na duniya wato Interpol a gaggauta kama shi a bankado da shi a Najeriya domin ya fuskanci shari'a wannan shine adalci ga jama'ar Najeriya gaba daya miliyan 200 wanda ya kalamun shi da kuma aikace-aikacen shi yake neman kawo wargazuwar Najeriya da hadin kanta to saboda haka abu ne na ayi murna kotu ta yi daidai ta dauki mataki wanda ya dace
An dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 18 ga watan 6 na wannan shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogo a nan yankin Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 17 wato 10 na dare kenan da minti 17 a jihar California dake can yammacin Afirka yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba
Lafiya uwar jiki wacce ba su iya magana suka ce babu mai fishi dake lalle kuwa sun yi gaskiya jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar tarin shika wacce a turance ake kira da pertussis Tarin shika cuta ce da ake yawan kamuwa da ita wadda kwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa kuma cutar kan shafi hanyoyin numfashi tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barkamu da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar tarin shika
wannan tari ne wanda wata kwayar cuta nau'in bacteria da ake kira Bordetella pertussis take kawowa tari ne wanda yake dan dadewa kuma yakan yi wahala mutum musamman yara a wani lokaci a da kara ne mai lakani da sunan tarin kwana 100 saboda kasancewar baya tafiya da wuri kuma yana yaduwa cikin al'umma sosai in mai shi yayi tarin koyi atishawa zai iya yada shi cikin jama'a
cutar pertussis ko tarin shika yana daukar lokaci a jikin wanda ya kamu da cutar kafin ya bayyana
idan kwayar cutar ta shiga a jikin mutum za ta iya kwana 2 zuwa 10 kafin mutum ya fara tarin akan samu wani lokaci ta dan fi tsawon haka kafin ta fara bayyana ita ma wannan kwayar cutar abinda take tana ta sakin wani guba ne wannan guban nan shine yake kawo wannan tarin
to likita yaya tarin shikan ne yake shin daban ne da dan tarin da aka saba ba nan mura?
Da farko yakan fara ne kamar dan tarin da aka saba na mura, dan mura haka da ɗan tari sama-sama da watakila ɗan zazzabin da bai kai ya kawo ba da ɗan ciwon jiki wani lokaci. Bayan kamar sati ɗaya zuwa biyu sai kuma ya tsananta. Idan ya tsananta nan kuma ba ko da yaushe yake ba, sai ya zo sai mutum ya tari kamar minti ɗaya a jere, sai kuma ya dauki lokaci walaka Allah ma sai ya awa ɗaya awa biyu bai kuma yi ba, amma in ya zo sai ya zo kuma sai ya zo kamar minti ɗaya mutum ya tari. Musamman a yara sun suka tarin nan sai su amai, kai abinda ake cewa whoop din, wanda shi ya bashi wannan sunan na whoop din, idan ya tarin ya tari sai ya ja numfashi da ƙarfi sai ya ƙara. Kananan yara ba sa wannan whoop, amma yanda suka dan girma da kuma manya suna yin wannan. A lokacin nan saboda wahalar tarin nan da amai yakan sa yara ba sa iya cin abinci sosai, sai ya zama wani lokacin yana daga cikin dalilin da yunwa tana iya shiga yaro saboda abinci baya zama.
Hakan na nuna cewa kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta?
Kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta. Yawancin an yi tarin a iska yake, kowa zai iya kamuwa. Amma wanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi sun fi kamuwa. Kin ga kenan kamar yara wanda su ne yawanci garkuwar jikin ba ƙarfi sun fi kamuwa. Da kuma wanda ba su taɓa yin cutar ba kuma ba su samu allurar rigakafi ba, to su ma dinnan suna da hatsarin kamuwa.
Na ji ka yi maganan allurar rigakafi. Za a iya cewa cutar pertussis ko kuma tarin shika tana da allurar rigakafi?
Eh, tana da allurar rigakafi. Tana zuwa a cikin ɗayan ukun da ake sawa yawanci, wato da na mashako da sarƙe haƙora da shi wannan tarin sukan zo a cikin allura ɗaya. A yanzu kuma wasu an ƙara waɗansu ma har allurori shida ne a ciki. To amma ana fara ta daga sati shida ne yawanci shi ma, sannan ana yin ta kamar guda uku zuwa huɗu, sannan bayan shekara biyar akan ba da abin da ake cewa booster saboda a samu kuzarin garkuwar jiki.
Babba wanda bai karɓi alluran ba ya zai ya karɓe ta, tunda cuta ce da ke iya kama manya da yara?
To wanda bai same ta ba ya iya karɓa, amma da yake yawanci kuma manya din zaka ga wala Allah sun taɓa yin cutar. In sun taɓa yin cutar suna dan samun kariya daga cutar na dan wani lokaci, amma za su iya karɓanta da sunan booster misali, wato a sa garkuwar jikin ta ƙarfi.
Menene illar cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba, wasu illoli take iya haifarwa?
Illolinta da yawa. Ga kananan yara misali jarirai, idan suka yi tarin nan suka yi tari suna iya numfashinsu gaba ɗaya ya ɗauki, yaro yana iya mutuwa saboda babu iska da take shiga cikin huhu. Saboda tsanani da ƙarfin tarin nan da suke yi, wasu hanyoyin jini suna iya farfashewa har a cikin kwakwalwarsu, wanda jini zai iya taruwa kenan a cikin kwakwalwa. Shi ma yana daga cikin hatsarin da ake samu a kananan yara musamman jarirai. Sannan kuma saboda tarin da amai sai ya kasance cin abinci yana zama matsala, sai ya kasance kenan babu isasshen abinci, shuga na iya yin ƙasa, matsalolin da suke tattare da shuga ya ƙasa na yana iya zuwa. Saboda haka tana da matsaloli sosai. Wani lokaci saboda tsananin tarin nan zaka ga idanunsu yayi ja kamar jini ya taru a idanun, saboda ƙarfin tarin hanyoyin jini a idanun suna iya farfashewa, sai kaga jini ya taru a idanun.
Ta wasu hanyoyi mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta?
Ta atishawa ko tarin ko kuma ya taɓa majinan shi ko yawunsa, wani kuma ya taɓa. Ta waɗannan hanyoyin za a iya yaɗa cutar cikin al'umma.
Likita, yaya za a kwatanta yawan masu cin karo da cutar musamman ma a Najeriya?
Suna da yawa matuƙa. Wani lokacin za ki ga kamar ma ana yin ta kamar annoba, saboda idan mutum ɗaya kama kuma zai rarraba. Musamman ga 'yan makaranta za ki ga ƙananan yara a makaranta akwai lokacin da za ka ga kamar annoba ake yi ko wani yaro yana yi. To kuma da yake tana daɗewa ana fama da ita, sai ka ga an daɗe ana ta fama da ita kuma tana yaɗuwa.
Wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu domin kare kansu daga kamuwa da cutar tarin shika, musamman ma tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi, wato akwai kariya kuma masu iya magana suka ce wai rigakafi ya fi magani?
To lalle kan tana daga cikin cututtukan da rigakafi ya fi magani, saboda idan ta riga ta kama mutum to fa sai an wahala kafin tarin nan ya tafi. Amma gungunan da ake bayarwa ɗin ko da yayi ana samun saukin tarin nan akan daɗe kafin ya tafi. Saboda haka alluran rigakafin nan ya kasance ana yin su, sannan kuma idan mutum yana tari ya samu ɗan hankici ya rinka toshe hancin shi da bakin shi saboda kada ya haɗa ta cikin al'umma. Sannan wanke hannu ɗin nan da ake ta magana, saboda yawan wanke hannu ɗin nan zai wanke abubuwa da dama da muka yi magana a baya ma, banda ita wannan cuta, zai rage kuma yaɗuwar irin waɗannan cututtuka a cikin al'umma.
Masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma zamu je kai tsaye dan ansa tambayoyin da kuka aika mana. To likita, kwanaki mun yi magana akan mace da ta haifi yaro mai ciwon suga bai kamata a sallame su da wuri a asibiti ba. To ga wata tambaya daga Sadiya Ibrahim daga jihar Nasarawa, inda tace to shin likita ita kuma wadda ba ta da ciwon suga idan ta haihu, shin ita ana iya sallamanta a lokacin?
To da bukatar jama'a su gane cewa akwai matsaloli da dama da idan an mace ta haihu ba sa nunawa yanzu a jariri. Daya daga cikin su shine misali idan haihuwar fari, ruwan nono baya zuwa da wuri. Dan ya kasance yaron nan kuma baya samu nonon nan, to fa shigan nan zai yi kasa koda mahaifiyar shi ba wai tana da ciwon suga bane, saboda babu baya sha. Ita kuma kwakwalwa lokacin nan shigan nan shine abincin da take amfani da shi. Da ya kasance babu sai ya zama kamar injin wuta ne kai tunanin fetur ya kare masa. Sannan akwai cututtuka irin su misali jaundice da muka taba magana a baya, yawanci ba ta nuna kanta a awa 24 na farko. Saboda haka kenan musamman ga wanda haihuwa ta na fari ne, wanda ba ta da abinda bature ke cewa experience, an sallame ta ta tafi gida da sunan yaro lafiya, matsalolin nan za su iya tasowa ba tare da ta gane da wata matsala ba. A dacen lokacin da ba a samu matsaloli ba a asibitocin mu, zaka ga idan mace ta haihu lafiya lauto ana aje ta asibiti ne kwana biyu kafin a sallame ta. Yana daga cikin dalili saboda a tabbatar da cewa babu wata matsala da tasowa jaririn ko kuma ita mahaifiyar bayan haihuwa kafin a sallame ta.
To likita, wani lokacin zaka ga mace ta haihu sai bayan an dawo gida bayan awanni sai ka ga jini ya tsinke mata, me ke kawo haka?
To wannan yana daga cikin dalilan da yasa din sallaman nan da wuri ba shi da amfani. Kowace mace da akwai matsala da zata iya kawo mata jini, amma in tana asibitin nan wani lokacin daga nan za a ruga a koma tiyata ko dakin haihuwa a duba a ga menene ya faru, a dauki mataki. Amma in gida ne fa kafin a zo ma asibitin ta zubar da jinin nan sosai sai ya zama matsala ba karama ba. To shi yasa inda hali bai kamata a rinka sallaman nan da ake yi a yanzu mace ta haihu yanzu a sallame ta, yana da matsaloli sosai.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
Kuma da Allah a gaida Hawa, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan katsalandan London din Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300, 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Bukatar da 'yan Democrat din suka mika na zuwa ne bayan da Barr ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton a shafuna hudu. Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guaido rike wani mukami na tsawon shekaru 15, matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Wani babban jami'in diplomasiya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini. Jakadan Amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa, Sam Brownback, ya fadawa 'yan jaridu cewa China tana fada ne tare da addini, amma wannan fadan ba za su yi nasara ba. A karon farko, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar sun samar da dokokin da za su yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. Masana sun yi imani kusan kashi 2/3 na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke taimakawa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya. Aƙalla mutane 19 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani ofishi da ke wani dogon bene a cikin babban birnin ƙasar Bangladesh.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na safe, sai kuma an jima da hantsi, za mu sake dawowa idan Allah ya ja. Kafin lambar mu ya sakon ce muna ga iyalan Alhaji Shehu Ibrahim Dadaciya bisa dauran auren yarsa Amina da angunta Musa Zakar Abdulhamid wanda za a yi a masallacin yan ice dake Dilimi a Bullin Jos a Goba saboda idan Allah ya kama da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Sannan ga sakon ta aziya ga iyalan Reverend Ishaku Sule a Yalwa Bauchi domin rasuwar matarsa wadda aka yi jana'izar ta jiya Alhamis da fatan Allah ya kara hakuri. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya ci ni gabatarwa da Chiba Hero Diodene da ya shirya shirin sai injiniyar mu Nashwan Khalid Mahmud Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.